Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan hantsar ranar Alhamis 15 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan mitocin 1625 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da Alfa Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da hantsi. Baba Yakubu makeri ne tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To kuma an kun gama jin labarai za ku ji martanin ministan da ke kula da sufurin jiragen sama a Najeriya Haji Sirika akan zargi da dan takarar jam'iyyar PDP tsohon mataimakin shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya yi cewa an yi masa binciken kokof a filin saukan jirage a Abuja, inda shi ministan ya ce wannan ba komai bane illa dokar kasa ce ta yi aiki a kansa. Muna kuma dauke da shirin na kasa wanda Sulaiman Muni Barma zai kawo muna da kuma sharhin jaridun kasar Ghana, sai kuma sakonni da kuka bar muna akan na'ura, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi, ga cika kun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Yau wani alkalin kotun tarayya Amurka zai yanke hukunci kan ko zai umarci Fada White House daga kafa zuwa wani lokaci kan shawara da ta yanke na dakatar da babban wakilin CNN Jim Acosta daga gudanar da ayyuka. Alkali Timothy Kelly ya shaida wa manema labarai cewa yana so ya tunani a kai kafin ya yanke hukunci a kan bukatar da CNN ta shigar tana nema a takawa Fada White House birki a kan wannan batu. Lawyer CNN Ted Brotus ya shaida wa Kelly cewa akwai hanyoyi da dama da Fada White House za ta iya tunkara batun na Acosta, kamar yin watsi da shi lokacin ganawa da manema labarai. Lauyoyin gwamnati sun ce abinda Acosta ya yi dai ya hana Fada White House gudanar da taron manema labarai cikin tsanaki. Karar da CNN ta shigar tana neman a takawa Fada White House din birki kan wannan matakin da ta dauka. Ta kasance kara ta farko da kafar watsa labaran ta shigar akan shugaba Donald Trump bayan da Fada White House ta janye izinin dauko rahotanni daga fadar da ta yi wa babban wakilin tashar CNN a White House. ‘Yan sanda sun kama Michael Avenatti jiya Laraba, mutumin da taurarinsa ya fara haskawa lokacin da ya cika caccakar shugaba Donald Trump da kuma kare ‘yar tallar hotunan batsa Stormy Daniels bisa zargin tashin hankali a cikin gida, kamar yadda wani jami'in tsaro ya shaidawa kamfanin labarai na AP. Jami'in ya ce an kira ‘yan sanda sabili da wani hargitsi a cikin gida ranar Talata, suka kuma tattara bayanai daga bisani suka kama Avenatti. Duk wani yunkurin da kamfanin dillancin labaran ya yi na tuntubarsa domin jin ta bakinsa da ya hada da aika masa sako ta wayar tarho ya cimma tura. Avenatti, wanda aka ce yana tunanin tsayawa takarar shugaban kasa a shekara ta 2020, ya yi fice ne a matsayin lauyan Daniels yayin da kuma ya rika caccakar shugaba Trump da makarabansa na tsawon watanni ta sakonnin Twitter da kuma kafofin watsa labarai. Prime Minister Israeli Benjamin Netanyahu ya kare shawarar da ya tsaida ta tsagaita wuta a zirin Gaza bayan kungiyar Hamas da ke iko da yankin ta amince da yarjejeniyar da aka cimma a zaman da kasar ta yi da Misra. Yarjejeniyar ta kawo ƙarshen ƙazamin faɗa tsakanin ɓangarorin biyu da ya janyo asarar rayuka. Waɗansu jami'an gwamnati na Netanyahu da kuma al'umman ƙasar sun kushe wa ɗaukar wannan matakin, a maimakon haka suka gwambace Isra'ila ta ƙara amfani da ƙarfi a wajen mai da martani a kan Hamas. A halin da ake ciki kuma, ministan harkokin tsaron Isra'ila Avigdor Lieberman ya yi marabus daga mukamin jiya Laraba domin nuna bacin ransa da amincewa da yarjejeniyar tsagaita wuta da kungiyar mayakan Hamas a Gaza da Isra'ila ta yi. Lieberman ya ce abin da ya faru da kulla wannan yarjejeniyar tsagaita wuta ba wani abu bane illa bude kofa ga tashin hankali. ficewar Lieberman daga gwamnati ya bar gwamnatin Netanyahu da rinjayen kujera ɗaya rak a majalisar dokokin kasar mai kujeru 120. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda wutar dajin da ta kashe akalla mutane 50 a California ta shafa sun yi ƙarar kamfanin wuta na PG&E ranar Talata, suna zargin cewa kamfanin yana da alhakin tashin wutar da kuma keta dokokin kare lafiya da rayukan al'umma. Wata ƙungiyar kamfanonin lauyoyi uku da suke kiran kansu lauyoyin wutar dajin arewacin California sun shigar da ƙarar ne a babbar kotun da ke San Francisco, suna neman a biya waɗanda gobarar ta shafa diya. Hannun jarin kamfanin wutar PG&E ya faɗi da kashi 14 cikin 100 ranar Talata, bayan da kamfanin ya bayyana cewa ya aika wa jami'ai rahoto dangane da matsalar wuta biyo bayan lalacewar wata na'ura ranar 8 ga watan Nuwamba, ranar da wutar dajin ta tashi bayan mintoci 15 da bada wannan bayani.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ministan sufurin jirage sama a Najeriya Hadi Sirika ya maida martani akan zargi da ɗan takarar jam'iyyar PDP tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Abubakar Atiku ya yi cewa an yi masa binciken kokof a filin saukar jirage a Abuja yayin da ya dawo wata ziyara da ya kai a ƙasar Dubai. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da ministan sufurin jiragen sama a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Ministan sufuri na Najeriya Hadi Sirika ya musanta zargin da dan takarar mukamin shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya yayi na cewa jami'an tsaro na Najeriya su yi masa binciken kwakwaf wanda ya kasance na muzanta shi ko kuma tozartawa. Hadi Sirika dai yana cewa dokokin Najeriya ne suka yi aiki akan Atiku Abubakar kamar yadda suke aiki akan kowane dan kasa, in banda shugaban kasa da mataimakinsa ne kadai dokokin Najeriya suka haramta a yi ma irin wannan binciken na kwakwaf.
To a bisa ga wannan doka ce, ita dokar kuma sai ta faɗo wanda ba za a yi masa hakarin ba. Aka ce da shugaban ƙasa mai ci da mataimakin shugaban ƙasa mai ci da kuma shugabannin ƙasashen duniya waɗanda suka sanar cewa za su shigo ƙasar akan yanayin aiki. To waɗannan mutane su kadai aka keɓance, aka ce ba za a bincike kayansu ba. Amma duk wani wanda yake ba wannan mutumin ba, kowane ne shi sai a bincika mai kayan shi. Gundar magana ita ce bisa ga abin da ya faru da shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Vice President Atiku Abubakar, mutum ne wanda ya taɓa yin aiki na custom a kuma tashoshin jirgin sama, sannan ya kai ga matsayi na zama Vice President. Kaga ba za a yi masa wani abu wai na cin fuska ko kuma a yi wani abu na galatsi, sai dai illa kawai a yi doka.
Amma a lokacin da yake jam'iyyar APC tare da shugaba Muhammadu Buhari, ai ba a yi masa haka?
Ba gaskiya ba ne ba. Kuma waɗanda suka yi mashi ɗin nan ka sani cewa ba mutane ba ne waɗanda suke ma'aikatan airport, wani keɓantaccen tsari ne na hukumar custom da suka yi da shi suna bincike. Da ya sauka abubuwan duk da ya kamata a yi mashi na bin gida ma an yi mashi, abinda kuma da ke na doka kuma an mashi. Kuma ga labarin da yake na gaskiya shine lokacin da ya sauka din ba amarwa nan ya shiga motar shi ya tafi sa ya bar ma airport din, to kayan shi suka fito. Aka ce ana so a duba su, wannan hukuma ta custom ta ce tana so ta duba, kuma ta duba dukkanin su kab baki da, sai guda ɗaya ce jakar da ba a ga mukullin ba. Suka ce to tunda mun duba mafi yawancin kayan, wato mun muna ganin cewa mun gamsu ku wuce. Shi kuma yaron da ke hindo kayan ya ce a tunda haka ne ma shi sai ma an buɗe ta ƙarshen da kansa, yasa hannu ya buɗe jakarsa ya nuna ma 'yan kastam, sannan suka ba juna hannu suka gaba. Amma shi ne aka shiga cikin kafafen watsa labarai yake juyawa. Amma dai a sani cewa ita idan akwai doka lallai ne a bi ita wannan doka din.
Amma idan da ana yi masa, me yasa sai yanzu ne zai daga murya ya ce kamar an masa rashin adalci ko an ci masa mutunci?
To sai a tambaye, wannan tambaya ce da a tambaye shi ɗaya kenan. ko kuma a tambaye su hukumar custom in ba su yi ada wanda kuma ni kamar da fara mu ma'aikatan da muke namu na aviation security muna yi ma kowa da kowa wanda ya shigo da wanda ya fita
amma akwai masu tunanin cewa akwai lokutan da ire-iren ku aka takura musu a tsohon gwamnati wurin hana su hawan jirgi ko sauka da jirage da jitoron su ko wannan tattakin ne ita ma jami'ar APC yanzu ta fara
ka sai dai in kai zaka faɗa ka amma jami'ar APC jami'a ce wacce take adala
Hadi Sirka kenan ministan sufuri na jiragen sama a Najeriya tattauna da nayi da shi Abuja a dare lokacin da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar kuma a yanzu dan takarar mukamin shugaban kasa na jam'iyyar PDP da M jam'iyyar tasa suke tur da Allah wadare da irin binciken kwakwakwab da mafukuntan Najeriya suka yi wa Atiku Abubakar bayan da ya dawo daga ziyara kasar Dubai Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja Najeriya
Tuba da la gaida Umar Faruk Musa kafin mu ci gaba ga wata waka da ke zuwa Tuma da Allah ji kan mazanjiya. Wadannan shirye-shirye na zo muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 2 ne da minti 14 na dare a nan Washington ga kuma shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa ba kasawa ba shiri ne dake ba mutanen dake fama da nakasa damar bayyana wa jama'a irin basirar da Allah ya basu a fannoni na rayuwar yau da kullum, yayin da ta wani bangaren yake zama wata hanyar isar da koke-koken nakasassu a game da matsalolin dake addabar su. Ni ne Sulaiman Mummuni Barma. Bakonmu na wannan mako shine Malam Ibrahim Ahmed, wani makahon da ya shahara wajen sakar kayan kawar daki irin na gargajiya da dai makamantan su, wanda ke tarayyar Najeriya, sana'ar da ta taimaka masa kwarai wajen nisantar da kansa daga kaskancin bara, kuma a cewar sa da wannan aiki yake daukar dawainiyar iyalinsa daidai ruwa daidai tsaki, kamar yadda za a ji a zantawar su da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar. Ya kuma fara ne da yi mata bayani akan nau'o'in kayayyakin da yake kerawa.
Eh, sana'a na dai saka ne na bead. Shine nake saka kaman su flower vase da abun tissue da jaka da table mat.
Da kake sakawa kenan?
Eh, su ne nake saka.
Na'am. Eh, kamar ga wasu daga cikin abubuwan da ka saka ma kamar na gani. Sai kuma gashi yanda naga kalolin yanda ka tsara su kalar sun fita sak kuma sun yi kyau. Ko kuma amma idan na duba sai ga kamar kana da dan larurar rashin gani, amma ni gaskiya tunda naga wannan abun ma ban yadda baka gani ba. Ko yaya ake yi kike wannan abu haka?
Eh, ina bambance kalan ne da idan na siyo packet din kowanne na tashi daurin da zan mai daban. Idan na mai daurin, idan na taba daurin kawai zan gane wannan kala ne na dauka sai in yi amfani da shi.
Na'am. To Malam Ibrahim, wannan larura da ita aka haife ka ko kuma samun ka tai daga sama?
Ha, daga baya ta same ni, amma lokacin ina karami, ina dan shekara 5 ne ta same ni.
Sanadiyar ciwo ne ko kuma hatsari ko kuma dai me ya faru?
Ha, sanadiyar ciwon kyanda ne. Shine dalilin ne hakan ne da ya sa wannan larurar ya same ni.
To wannan saka ta yaya kai ka koyi ta duk da cewa gashi dai ba ka gani, ya akai ka koyi wannan saka?
Yanda akai na koya, akwai wanda ya koya mun shi ma din baya gani, to amma da naga abun a gurin shi to shine ya koya mun, nima kuma na koya har na samu nake yi, bayan wanda ya koya mun kuma har na kirkiri nawa na kaina nima nake yin shi.
Kamar da me da mini ya koya maka kuma me ka kirkira da kanka?
Eh, shi iya flower vase din ya koya mun, amma me siskwana ne, yana da kwana guda 6, ni kuma wanda na koya yana kwana 4 ne ko kwana haka aka yi shi. To sai kuma abun sa tissue din nan da kuma jaka din, to duka dai na yi su ne da kaina, ba na koya bane.
Na'am, kai ne kawai kaga bari kai haka ka dan yi wasu dabarun ka sai kaga ya fito kenan
haka. Eh, kwarai da gaske haka ne ka.
Na'am. To Malam Ibrahim, wannan ita ce sana'ar ka ko kuma akwai wata sana'a da kake?
A, wannan dai ita ce sana'a ta, iya wannan ne kawai nake.
To da ita kake ci kake sha, ma'ana kwalliya tana biyan kudin sabulu da wannan sana'a?
Eh, gaskiya da ita ne nake ci nake sha gaskiya. Har ma in yi sauran abubuwa, har ma inda hali in samu nima in dan taimaki wani.
Masha Allah. Malam Ibrahim, kana da iyali?
Eh, ina da iyali, ina da mata ɗaya da kuma yara 2.
To ya yaran naka da wannan sana'a ne kake cefanen gida kuma yaran ka suna zuwa makaranta?
Ha, yaran kanana ne gaskiya, ɗayan ma bai yi shekara 2 ba, ba su fara zuwa makaranta ba, amma dai da wannan sana'an ne dai nake samun abin da ake sai dan sai musu kaya haka da kuma abubuwan da kayan abinci haka duka.
Da kuma abubuwan da ake bukata kenan.
Eh, kwarai da gaske.
To Malam Ibrahim, ga dai flower vase din nan sun yi kyau tsarab. Kamar kwana nawa yake daukan ka kai guda daya?
Eh, to in dai a kwana 3 dai zan iya hada guda 2 da ke, ni ko da yaushe ma ko da daddare ma ina iya yin aikin. Ko da yaushe na tashi kawai zan yi aiki na ne, to to in Allah ya yarda cikin kwana biyu kamar wayannan da nazo da su kwana uku ina hada guda biyu amma ina iya yin manyan da ke wani zai ce mun yana son babba ne na to shi babban shi ne yake dan daukar lokaci amma kamar wayannan dai a kwana uku zan iya hada guda biyu kware da gaske
to wajen hada kalolin sunan dai guduwa tsin ka hada su kowanne kala bata shiga cikin wani kala ba ta yaya ake yi kake gane kalolin kuma har kake hada su su yi kyau
eh dama in naje saya zan ce ga kalan da za a ban in aka ban kalan din nazo na aje kowanne idan na tashi zan duba wanda yafi in na hada dake wani lokaci zan hada kala biyu ko in hada uku ko in hada kala biyu daya a kasa kala daya a kasa daya a sama sai in sa daya a tsakiya to in na tashi kawai ni dai zan yi shi ne sai dai ko bayan na gama an ce a duba in yayi kyau to kuma sai in ji an ce yayi kyau din
Masha Allah to shin kana da burin kai ma da a ce baka ga wannan abu da kake yi har mutane su yi sha'awa
eh kwarai da gaske
kana da burin haka
eh
kuma amma to idan ka taba shi kai wannan abin ka ji yanda mutane suke magana suke cewa kai wannan abu yayi kyau yayi kaza ya kake ji a ranka
ha ina jin dadi sosai gaskiya saboda tunda nake yin shi ban taba yin wanda aka ce bai yi kyau ba to ni ina jin dadin in yi abu dama a ce mun yayi kyau ko ma ba wannan abun ba
to me ke ma kara baka to kwarin gwiwa akan wannan sana'ar da kake
yi eh gaskiya abin da yake kara bani kwarin gwiwa din kusan ko da yaushe ina da samu in yi shi ba tare da na samu matsala ba in sayar to kuma bayan haka ina haduwa da mutane da dama waɗanda suke yabawa suna jin dadin abun wanda idan da a ce ba wannan sana'ar nake ba ko waɗanda ko da wasa ma na san ba za mu haɗu da su ba to kuma kowa yana ƙarfafa mun ne cewa in ci gaba da yi kada in dakata to gaskiya ina jin kwarin gwiwa sosai wanda dama ban taɓa ma tunanin zan bari wato amma yana ƙara mun kwarin gwiwar in ci gaba da yi din sosai
to masu sauraro a nan za mu ja birki a shirin na yau sai a makon gobe idan Allah ya kai mu inda za mu ƙarƙare hirar da Hawa Umar ta yi da Ibrahim Ahmad da ke kera wasu kayayyakin gargajiya a Abuja duk da larurar makantar da ya tsinci kansa cikin ta bayan fama da rashin lafiya a madadin ita Hawa da sauran abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke maku fatan alkhairi assalamu alaikum
ya halitta dai dai sai ka kwalwa sakaya juya yi sai ka karma ya da kowa ba hauti
na kasa ba sakawa ba mai da kasa ta shakai ilimi ya fi
sai ku she da tangoma bai mai komai tunda ba ya sani ya
to ba da gaida Sulaiman Muni Barma da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo shirin jaridun kasar Ghana.
Za mu samu shirin jaridun na yau ne da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic wacce a shafinta na farko babban labarin ta na tafiya ne kamar haka. Jami'an nan na KNUST a ranar Juma'a Allah ya kai rai za a saki buɗa ta jaridar ta ce bayan makonni uku da kulle wannan jami'a dalilin tashi-tashi na hankula da barna da ɗalibai na wannan jami'a sun ka gudanar a ranar Juma'a ranar 16 ga wannan wata na Nuwamba za a saki buɗa wannan jami'a sai kuma wannan labarin har yau a shafin farko gwamnati na ɗauka muhimman ayyuka guda 320 gunkawar da wato talauci a cikin kasar jaridar ta ce gwamnati na gudanar da waɗansu ayyuka kimanin 320 masu muhimmanci ƙarƙashin shirinta na samar da gimshikar da za su kawar da talauci a cikin kasar a shafi na 32 na jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne na shugabantar Ghana yadda ya kamata wato Emir din kasar Qatar ya fada wa shugaba Akufu Addo. Jaridar ta ce amirin din kasar Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ya sifata tattalin arziki da yanayin rayuwar a kasar Ghana karkashin shugabancin Nana Addo Danko Akufu Addo a matsayin abin koyi ga sauran kasashen Afirka. Mun koma bayan jaridar zamu ga wannan Kano sakatariyatin gunduma daya masana'anta daya ta amince da kafa masana'antu 19 a cikin jihar Boronga Afo ba da bata lokaci ba sai mu koma ga jaridar Daniya Times. Babban Kano labarin ta shine a kafa duk wata kafa dake akwai domin tara isasshen kudin haraji da zasu kawo wa kasar cigaba. Masana tattalin arziki da kuma kwararru a sha'anin karban kudin haraji ne ke kira ga gwamnatin kasar da ta dau matakai waɗanda suka dace yadda za ta karbi isasshen kudin haraji da zai taimaka mata kawo wa kasar cigaba. A shafi 12 na jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne zamu tsaranta yadda za a rinka gudanar da kananar ayyukan masu hakan ma'adinai. Tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ne ya faɗi haka yana mai cewa sabuwar mulkin jam'iyyar National Democratic Congress za su tabbatar da gudanar da tsari mai karfi wanda zai tabbatar da tsaranta hakan ma'adinan ta barauniyar hanya da ake cewa galamse yadda za a samu dorewar ayyuka wa matasa. Da kuma haka muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Towa gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da aka aika mana.
Mai magana Abdullahi ibn Ubay shugaban ƴan kushe da hasada na duniya. Magana ta kai akan tsare-tsaren jiragen sama da aka yi wanda NPDC musamman katiyar adawa suke ganin cewa kamar an nuna na mulgunawa dan takarar Atiku Abubakar. To wannan alama ne na nuna cewa doka ta fara aiki akan kowa ba da dabbaya ne domin kare martabar kasar mu Najeriya.
Yine Abubakar Garba Zafa Bauchi Karofi Madaki. Ra'ayina akan masu cewa wai a daina amfani da wayoyin hannu Facebook da Instagram menene a faɗan ƙarya. An ji da radio sun wasu suna faɗan ƙarya. Har TV ma suka iya ɗaukan hoton wani abun da ba shi ba su ce shi ne. Wannan ai ba magana ne wanda za a faɗa wa mutane a duniya ba. An samu ci gaba. Saboda haka masu neman barna ne suke neman a boye a toshe hanyoyin da za a bi kafaɗan barnansu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da cece kuce da jam'iyyar adawa ta PDP take yi lokacin da aka binciki ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a lokacin da ya dawo daga ƙasar Dubai. To wannan bincike da jami'an tsaron Najeriya suka yi wannan abu ne mai kyau domin shugabannin nan masu cewa sai sun yi mulkin Najeriya da ƙarfi to wata abar barazana ce ga al'ummar ƙasa. Ya kamata duk lokacin da suka fito waje za su dawo to a yi musu kyakkyawan bincike domin shi ne zai zama alheri ga al'ummar Najeriya. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kamfana malam Madorin jihar Jigawa.
Yanzu kuma mun kawo ga labarai a takaice.
Kotun Tarayyar Amurka ya bayyana cewa yau da maraice zai sanar ko za a tilasta wa fada White House kyale wakilin tashar labarai ta CNN Jim Acosta ya shiga harabar fada domin gudanar da aikinsa. Alkali Timothy Kelly ya shaida wa manema labarai cewa yana so ya tunani a kai kafin ya yanke hukunci a kan bukatar da CNN din ta gabatar. Lawyer CNN Ted Brutus ya shaida wa Kelly cewa akwai hanyoyi da dama da fadar White House za ta iya tunkara batun na Acosta.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asari ya zaji wasu abokan aikin mu. Yanzu a madadin baki ɗayan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyan mu na wannan hantsi wato Darrell Smith. Baba Yakubu Makili ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima.